Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabi ko nadi. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Adadin mutanen da suka mutu a harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi a wasu masallatai biyu a kasar New Zealand shekaran jiya Juma'a ya haura zuwa 50. Bayan da masu ayyukan kai dauki suka gano wata gawa a wurin da al'amarin ya auku. Kwamishinan 'yan sanda Mike Bush ya sanar da safiyar yau dinan Lahadi cewa zuwa yanzu an kwashe dukkanin garwakin da ke harabobin masallatan biyu. A yayin da muke kwasar gawakin ne muka gano wata gawar kuma, a cewar sa. A jiya Asabar an gurfanar da wanda aka fi zargi a waɗannan harbe-harben na kan mai uwa da wabi a gaban wata kotu a garin Christchurch. Wasu jami'an tsaro saba da manyan bindigogi ne suka shigar da Brenton Tarrant kotu, wanda shi dan asalin ƙasar Australia ne mai shekaru 28, wanda da kansa ya yi ikirarin cewa shi mai ra'ayin fifita jinsin farare ne. Madugun ɗan adawar Venezuela Juan Guaido ya je birnin Valencia da ke arewacin ƙasar ta Venezuela jiya Asabar don ya fara zagaye ƙasar a matsayin wani ɓangare na yunkurinsa na ganin bayan shugaba Nicolas Maduro mai fama da rigingimu. Guaido ya tura hotunan harkokin da suka gudana a yau ɗin nan ta kafar Twitter da suka haɗa da zuwa babbar majami'ar Valencia yin ibada da kuma ziyartar wata kasuwar garin, inda ya ta gaida cincirindin jama'ar da ke goyon bayansa a wuraren biyu. Ya aika da wani saƙo da harshen Sifaniyanci mai cewa waɗanda ke zaune a nan da kuma waɗanda suka zo don sayayyar 'yan abubuwan da suke iyawa mutane ne masu aiki tukuru, waɗanda kuma suka cancanci rayuwar da tafi haka. An ba da rahoton mutuwar akalla wani mutum bayan wata zanga-zangar da aka yi game da zaɓe a ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo. Mambobin jam'iyyar UDSP mai mulki sun bazu kan tituna shekaran jiya Juma'a suka yi zanga-zanga kan sakamakon zaɓen majalisar dokoki na lardi. Sakamakon ya nuna cewa babbar jam'iyyar adawa ta CFC, jam'iyyar su da daddan shugaba Joseph Kabila, ita ce ta yi rinjaye yanzu haka a majalisar. An ba da rahoton kashe wani ɗan sanda a lardin Kasai Oriental. Rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun farma hedkwatar jam'iyyar ta su Kabila. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani lauya da ke nan birnin Washington DC ya ce Iran ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10 ga wani daɗaɗɗen sojan ruwan Amurka da ta shirke shi. Waɗanda ko wanda wannan shi ne ba Amurka na farko da aka san cewa an kama shi tun bayan da Donald Trump ya zama shugaban Amurka. Lauyan mai suna Mark Zeit ya gaya ma kafar labarai ta AP cewa an sami Michael White ne da laifin cin mutuncin shugaban addinin Iran da kuma sakin wasu bayanai na sirrinsa. Zeit ya ce ya ji labarin wannan hukuncin ne daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wadda ita kuma ta jiyo daga gwamnatin Switzerland wadda ke kula da muradun Amurka a Iran. Shi dai White, wanda ya fito daga Imperial Beach na jihar California ta nan Amurka, ya je Iran ne wurin budurwarsa wadda suka haɗu ta yanar intanet, kuma har ya sayi tikitin komawa gida ran 27 ga watan Yuli, komawar da bai yi ba kenan. Masu zanga-zanga sun cinna wuta ma wani banki suka kuma wawushe wasu kantuna dake shahararren layin nan na kantuna dake birnin Paris. A wani sake zafafa da zanga-zangar nan ta masu saye da falmara mai ruwan urawa ke yi ta nuna kiyayya ga manufofin shugaba Emmanuel Macron. Zanga-zangar da yanzu haka ta kai kimanin watanni hudu da farawa. ‘Yan sanda sun harba burkunan tsohuwa tare da watsaruwan zafi da zanga-zangar ta sake kazancewa bayan ‘yan makonnin da al’amura suka ɗallafa aka kuma samu raguwar masu zanga-zangar. Wani reshen bankin Bank Tonne ya kama da wuta kafin ‘yan kwana-kwana suka kai ɗauki. Haka zalika wasu wuraren zaman ‘yan jarida ma sun kama da wuta.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabi ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran dake da dangantaka da zaben ni na Suru Adamu Alhikaya zan gabatar Hukumar zaben Najeriya INEC ta mika takardar shaidar lashe zabe ga yan majalisar dattawa da wakilai da suka lashe zaben mu ba makiya shugaba Buhari bane inji shugaban kwamitin labarun majalisar dattawa Abdullahi Sabi wanda ya sake lashe zabe duk da sashen zai fadi don zargin adawa da fadar Aso Rock shin suwa ke nema a zabe su don shugabancin majalisar dattawa ta tara ne muna kira ga hukumar zabe ta ba duk wanda ya samu nasara a kammala zabe a jihohin shida nasara sa inji kungiyar Jibwis matasa yan tsagera ba za su samu gurbi a gwamnati ta ba don sun yi laifi gabanin zabe inji zababban gwamnan Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah
early and conclude work on the electoral legal framework in good time, well ahead of the 2023 general elections.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ke bukatar ‘yan sabuwar majalisar dokokin Najeriya ta tara su amince da gyaran dokar zabe a kan lokaci don gudun fafa gora ranar tafiya ga zaben 2023.
I want to assure you that we will continue to work with the incoming National Assembly to review and strengthen our electoral laws. But I want to appeal.
Yakubu ya ce hukumarsa za ta haɗa kai da majalisar don samun nasarar gyaran dokar zaben. Cikin waɗanda suka karbi shaidar dawowa har da shugaban kwamitin labaru na majalisar dattawa Abdullahi Sabi wanda wasu NAPC ke ganin yana kare muradun shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ne da shi kuma Allah bai sa ya samu nasara a wannan karon ba masu irin wannan zargi dai su aka fi sani da ƴan gani kashenin maraba ga shugaba Buhari waɗanda ke zayyana irin su Abdullahi Sabi da cewa su suke hana Buhari aiki don tutsu kan muradun sashen zartaswa a majalisa Sabi ya ce tafiyar Buhari ba haye ba fa
mai zargi ko mun bai da shaida ai maganar shi ya zama zargi amma sanin maso ya ai sai Allah kuma kowa ya san an ce idan yamma ta yi ai kowa ya san hanyar gida uban shi saboda haka abinda ya faru kawo yanzu ga ai ya bayyana gaskiya a kasancewa na mai magana da yawun majalisa aiki ne da ta kama bisa ina dan majalisa na yi shi tsakanina da Allah ba zagi ba batanci sai dai gyara da kuma kawo watan bayanai wanda zai lura da mutane bisa abin da majalisa take ciki alhamdulillah kasancewa magana batun Buhari masu surutun nan yawancin su sai a tambaye su 2003 sai Buhari 2007 sai Buhari 2011 sai Buhari kawo yanzu to in ba su sani ba ni 2003 ba zabe guda ɗaya da bai Buhari aiki ba kasancewa na dan bargu kuma sanin cewa General Buhari yana da kyakkyawan mu'amala da mutanen bargu saboda haka na san tushe na nasa inda na hito kuma na san inda zani amma kuma abin da ya faru na zabe alhamdulillah Allah ne ke bada mulki kuma Allah ya bayar alhamdulillah ina gode ma Allah kuma ina gode ma mutanen Niger ta Arewa da suka ga na cancanta kuma suka fara mini baya suka bani kuriyu fiye da yanda mutane ke tsammani
a dakin taron da yayi tuni har waɗanda aka saba gani na neman takarar shugabancin majalisar dattawan sun fara motsawa ga zantawa da nayi da shugaban masu rinjaye na majalisar Sanata Ahmad Lawan daga Yobe
al'amarin da ya kamata ya kawo mana sauki shine me ye zai wa ƴan Najeriya kyau kowa ya sakar da makamansa me abin da zai taimaka a ƙasar nan a ci gaba
Ahmad Lawan wancan karon ka nemi neman zama shugaban majalisar dattawa yanzu ma zaka saki wannan neman
to alhamdulillah mun nemi sa albarka na shugabannin mu da dattawan mu da iyayen mu da abokanan mu akan a sa mana albarka amma na addu'a a ba mu shawarwari wannan karan ma muna son mu gwada nema ibada ne idan ka samu aikin da ya kamata kai shi ma kansa ibada ne in baka samu ma hakuri da al'amarin da ka samu kanka shi ma kansa ibada ne muna fatan dai wannan karan Allah da za mu samu kuma su abokan aikin mu sanatoci su ba mu irin haɗin kan da ya kamata mu yi aiki da bangaren shugaban kasa saboda irin lokaci da aka bata a wannan lokacin wato 2015 zuwa 2019 na rigince-rigince tsakanin bangaren zattaswa da bangaren majalisa musamman saboda su shugabannin majalisa shugabanni da ke gidajen nan guda biyu sun daura wa kansu wahalar sai sun yaki ƴan Najeriya da shugabancin da ake da shi mu ba ma fatan irin wannan abu ya faru muna fata Allah zai ba mu dama mu samu mu hada kan ƴan majalisa ayi aikin da zai daya Najeriya insha Allah
yanzu dai za a ce sanin shugaban majalisar dattawan nan koko kakakin majalisar wakilai sai an shiga watan Mayu da kuma rayuwar ƴan majalisar da za a ci gaba da samu haka nan da gano ko wannan karo shugaba Buhari zai ce ba zai sa baki a lamarin shugabancin majalisar ba daga baya kuma a yi ta ganin ta da jijiyar wuya gabanin kammala zabe a jihohi shida da suka hada da Adamawa Bauchi Benue Sokoto Kano da Plateau shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci rungumar kaddara ga duk yadda lamarin ya kasance da kuma buƙatar a ba wa duk wanda ya lashe zaben nasararsa
jihohi da dama sakamako ya fito an samu wanda suka yi nasara nan ma an samu wanda ba su yi nasara ba har yanzu wanda suka yi nasara su godewa Allah da ya ba su wannan nasara sannan wanda ko ba samu ba su ma su yi hakuri ta yi gaba Allah madaukakin sarki ya canja musu ya ba su daman ya sanya su zamanto shugabanni a lokacin da Allah ya kaddara amma duk da haka akwai wasu jihohin kuma da har yanzu hukumar zabe ta ce za a sake zaben kamar jihohi guda shida Allah ya sa zabubukan da suka rage a yi su lafiya kuma a gama lafiya sannan Allah ya zabar wa'annan jihohi da shugabannin da suka fi cancanta su shugabance su masu adalci masu tausayi wanda za su farfado da tattalin arzikin wannan kasa ko wannan jihohi don a samu arziki a samu ainihin wato kwanciyar hankali da lumana sannan idan an yi wannan zabe dole a samu wanda suka yi nasara kuma a samu wanda ba su yi nasara ba kira ga hukumar zabe mai zaman kanta ya kamata ta yi adalci duk wanda Allah ya sa ya ci zaben to a ce shi ya ci zaben yin haka shine adalci kuma za su kubuta har a wurin Allah subhanahu wataala duk wanda bai samu ba to bai samu ba yayi hakuri a kaucewa magudi a kaucewa son zuciya a yi abin da ya kamata zabukan Najeriya sun san wajewa saboda haka ci gaba da yin adalci shine abin da zai taimaka wa zaman lafiyan kasa hukumar zabe ta yi adalci wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba yayi hakuri sannan ƴan siyasa su san cewa zaman lafiyan kasar nan shine alkhairi idan babu zaman lafiya babu abin da za a samu na ci gaba ko tattalin arziki ko walwala ko abin da ya kamata haka don haka kalmomin su wurin campaign da jajircewar su da abubuwan su san kalmomin da suke faɗi
Allah ya nuna mana ranar inda tuni ma waɗanda lamarin ya shafa suke kai kawo don jan hankalin masu zabe
sunana Balarabe Shehu Ilela director media and publicity na campaign din Buhari a jihar Bauchi duk lokacin da Malam Isa ya guda ya daje headquarter na tafafalewa daga tafafalewa da ita Bununu aka samu zaman lafiya to yanzu kuma an zo ana ce mana wai za a dauki wannan headquarter daga Bununu a mai da headquarter nan tafafalewa to kaga an mai da hannu a gobe baya muna ta fada wa mutane cewa ayyukan da shi gwamnati yayi da kuma irin imaninsa wato na zaman lafiya a jihar Bauchi da wuya ka ji ya zagi mutum da wuya ka ji ya ci mutuncin mutane da wuya ka ji ya aikata wani abin da yake zai bata ran al'umma kuma kuma ga ayyukan da ni nan labe shi campaign babu inda muka ji da gwamna gwamna bai bude asibiti ba babu inda muka ji da gwamna ba ai haba bude wasu ai hanya ko hanyar nan ko da hanyar birji ne mun dogara ga Allah shike bada mulki a lokacin da ya ga dama kuma shike karba a lokacin da ya ga dama Allah kuma zai tabbatar mana cewa mu sake ko da an yi zabe su gwamna a Bauchi jami'ar APC na tsaya da
Allah wato Alhaji Balarabe na sha tambayar yan Bauchi kuma ba maganan ko aiki ko an yi aiki ko ba a yi aiki ba ko an shimfiɗa hanyoyi ko asibitoci abinda da yawa suke magana shi gwamnan cewa yana da girman kansa baya yare na mutane shi kadai yake gani shi ne mai ilimi shi ne tsohon lawyer da haka yana yin abinda ya ga dama
to shi idan ka saka mutum ka saka giwa ka ajiye giwa haka a gaban mutane makafi ka ce su shafa ta wanda ta maka giwa tana tudu wanda zai ce maka giwa hawadan ta kaza ne wannan saboda haka shi dan adam kowa da irin yadda yake kallon sa saboda haka masu kallon Muhammad Abubakar a matsayin mutum mai girman kai ni anawa sai in ce ba su fahimci yadda Muhammad Abubakar yake ba domin ni na yi hulɗa da shi tun bai zama gwamna ba ni hulɗa da shi har ya zama gwamna na yi hulɗa da shi ban ga wani alaman girman kai a jikinsa ba
to dama ya zai nuna ma girman kai kai da dama cin kai ma babban mutum ne a duniya an san ka
a ba ai ba maganan babban mutum ne ko ni babban mutum ne ko na san duniya ai yanzu shi gwamna ne ai maganan girman kan ya taso ne a cewa saboda ya zama gwamna mutum ne wanda yake idan ka shiga gidansa zaka samu kananan ma'aikatan sa ma suna wasa da shi suna irin ya kira badminton din nan suna wasa da shi zai je kubai rigansa ya sa shirt ya sa kayan wasa yazo yana ta wasa da mutanen sa bai tsammani akwai wani gwamna da yakan saki jiki da ma'aikatan sa kan Muhammad Abubakar yake yadda yake yi ba kuma ba wai kawai dai zo ya taka dariya ne balle balle kawai dun ya ganka shine kace wani mutumin kirki ba mutane da dama mukan kasa fahimtar mutum idan mun ga fuskar sa yana da fuskar zaki sai ga ana tsoro ana ganin cewa bai da kirki sai ka zo kusa da shi sai ga sai mutum ne wanda yake mai sanyin hali a sai mutum ne mai tausayi a sai mutum ne wanda ba shi da girman kai
a can arewa maso gabas kuma Muhammadu Inuwa Yahaya wanda a yunkurin sa na uku na neman gwamnan Gombe wannan karo ya samu nasara a Inuwa da APC yayi galaba kuma kan PDP da ta mulkin jihar tun 2003 yace duk matasa yan tsagera da waɗanda ake cewa marshal ko yan kalare ba za su samu tagomashi a gwamnatin sa ba
su marshal wato su ne kaman yara matasa da aka dauka suke kaman aikin sabo na ce zan tafi da su kuma zan tafi da su daidai gurgudu amma akwai matsala da take wanda kowa ya sani kuma yanzu ku ga gaskiya tsakani da Allah ku sani ai kan gararrun yara ne aka tsakulo su wanda suke banga siyasa kawai aka ba su riga aka ce su ne mashar sai ka gyaru wanda ba gyararre ba fa ba zai taba gyara wani ba kuma tsakani da Allah kaga ko da aka zo magana wannan siyasa mashal din aka bawa adduna fa aka ce su je su sa ga mutane kuma sun yadda za su yi to don haka su din ma kansu sai an tsawata musu sannan kuma sai an kawo gyara a cikin tafiyar su sannan sai kuma an sa su ni abin da na faɗa shine za mu yi tsari yadda mashal din za su kasance kamar matakala ne in ka taka ta gun su suka samu ainihin horon da ya kamata ran da za a dauki soja ko yan sanda ko custom ko wani abu da ya shafi irin aikin doka za mu iya tura su zai zama ma kafa wajen koyar da tsari ne na irin waɗannan ayyuka mu a gurinmu saboda haka ni zan inganta aikin mashal in Allah ya yarda kuma zan inganta shi yadda zai amfani mutane sannan zai amfani su ainihin waɗannan irin waɗannan matasa din da kansu saboda haka abun yana buƙatar tsari ne ni ban ce zan taɓa mashal ba ba zan kore su ba amma zan yi musu gyara zan kawo dalilin da in Allah da za su ga amfani wa kansu kuma su ga amfani wa al'umma
jihohin arewa dai yana da wani ajin matasa da kan addabi wasu jihohi da sunan mara baya ga 'yan siyasa wasu sauraro da wannan ma muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman masu sauraro kamar dai da kuji nan wasu ɗan sandan kwanta da tuzuma ne yayin da suke barazana a kusa da cibiyar bada sakamakon zaɓe na hukumar zaɓe INEC a jihar Taraba suna barazanar cewa dole fa a bayyana ɗan takarar wata jam'iyya lamarin da yake kwamishinan ɗan sandan jihar fitowa waje daga ɗakin da ake bada sakamakon inda ya kira kwamandan ɗan sandan kwanta da tuzuma wanda shi kunanta ke ya janye waɗannan da ke wannan barazana.
kurika budumuna furci baraba nazum ko ya samu hutu ba
a Najeriya dai ba wannan ne karin farko ba da jami'an tsaro ke nuna bangaranci ga wasu ƴan siyasa ko kuma jami'a domin ko a zaben 2015 an ga inda wasu jami'an tsaro suka cashe suna mamurna a wani faifayin bidiyo da aka yada na nasarar da wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu Jama'a ambar sakamakon zabe jama'a kan fito kan tituna suna murna ko kuma aka si lamarin da sautari ta wuce makadi da rawa wasu lokutan ma akan samu asarar rayuka da kuma dukiya kamar yadda ya faru a wannan zabe
na zo bashin kasuwa muna tsaye mu akwai gawan daya kuma yana kwance kan kwalta muna tsaye mu zuba sai ga jama'an su suka kora mu kuma gudu muka bar sokon suna kwance jinajin batun maganan tarzoman siyasa ne an zo an fito ana maganan siyasa sai ake cewa waɗansu kabilu sun fito suna tattare mutane suna hauran su da fada mu ko bai mu zo mu ga wannan abubuwan sai mu ga mu gara ga abin da ya faru to mun kafin iso gun hukuma ko sun kore mu kabar gudu
masana dai irin su Dr. Ali Tilde kan dangata irin wannan lamari da jahilci da kuma kaunar soyayya ko adawa ga wannan takara ko kuma wata jam'iyya mutum da ya ce ba zai haifar da da mai ido ba
a zaben nan zaka samu ba mutum ɗaya bane so dan haka idan aka yi zabe dole wani zai ci wani zai fadi to abin takeici shine har yanzu mu talakawa mun gagara mu yi karatun tanatsu mutanen nan akasarin su wanda suke tsayawa takarar nan suke cin zabubbukan nan sau da yawa dan kansu suke yi ba dan mu talakawa suke yi ba kuma zaka samu wani lokaci idan ma gwamna ne mai ci zaka samu ya hana talakar ruwa bai bashi ilimi mai inganci ba bai sama masa ayyuka ba bai sama masa zaman lafiya ba da tsaro to amma kuma ya sama wa nasa iyalin da ƴaƴansa da matansa duk waɗannan abubuwa daga kuɗin talaka yana cikin kwanciyar hankali to me zai sa talaka wanda bayan ya jefa masa ƙuri'a ko kuma ya jefa wa waninsa irin sa ƙuri'a zai tada hankalinsa bayan an bayyana sakamakon zabe ya je har ya sa kansa cikin hayaniya wace take da hadari wannan ya nuna matukar rashin wayewa wanda yake tattare da mu kuma ya kamata mu fahimta mu ga cewa mu aikin mu shine mu jefa ƙuri'a bayan mun jefa hukumar zabe ta ayyana wanda ya ci zaben nan in dai ba abu ya taho da gardama ba wanda muke tsammani wanda zai sa dole sai mun kasa mun tsare mun raka mun jira mun gani to ina ga yana da kyau mu san cewa kwanciyar hankalinmu shine ci gabanmu kuma jami'an tsaron nan su ma suna cikin mu talakawa ko sisi su ma ba su da shi amma sai kaga wa'ancan masu mulki suna amfani da su saboda su ci rinsasa wa jami'an zabe da mu kuma suna mana da barazana saboda me saboda shi kila gwamna mai ci ko kuma wani dan takara wanda yake da kuɗi ya ba su wani kuɗi kalila wannan shi ma ba karamin ci ba ya bane kuma ba zai haifar mana da da mai ido ba
to koshin akwai yadda doka ta tsara na yadda za a ke murna da nuna rashin amincewa ga sakamakon zabe barista sanar Joshua Ugra wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya ya ce abin takeicin ne ma irin abin da ke faruwa a yanzu inda ma ya gargadi ga illar da ke akwai na shigan jami'an tsaro harkar siyasa
a gaskiya idan alal misali a inda mutane ana aiki da hankali idan aka faɗi zabe idan ma kana da koke ba wai zaka fito bane a yi gangami ana kone kone ana ta ihu ana zage zage na fatan ji da sauransu ba akwai dama da doka ta bayar wanda za a je akwai kotu na musamman na abun da ta shafi zabe to idan kuma ka ci zabe magoya bayan ka kamata su yi aiki da hankali ba wai a fito ana ihu ana zage zage ana zunde da sauransu ba
to me yasa a wuraren mu zaka tadda lokaci wajen murna ko kuma nuna fushi yakan jawo barna ta dukiya da ma san rayuka
to babban Umar Haba isa haddasa irin wayannan ne rashin ilimi na biyu rashin da'a na uku rashin sani ya kamata domin wasu za ka same su suna da ilimi amma ba su san ya kamata ba a cikin wayanda suke fitowa su yi dafifi ko suna nuna alhini ko kuma suna nuna farin ciki duk babu ƴaƴansa babu danginsa mutane zai za su kawo junansu asarar arziki asarar dukiya da zaman lafiya da rayuka wanda kuma idan aka tashi zaman kuncin wasu wayanda suke fitowa su yi ihu dinnan sufa idan ba an fita yau ba babu abun
wani batu kuma shine ya irin shiga harkar siyasa da jami'an tsaro suke irin a irin wannan yanayi.
A gaskiya abun Malam Ibrahim ya zo ya lalace karara a wannan karon domin ya sha faruwa. Jami'an tsaro zaka same su sune suke aron gizon kuriyu, sune suke sace akwati, su suke zuwa su je su bide duk wani abun da yake na laifi wanda su ya kamata a ce su tsare. Bai kamata a ce wannan mutumin jami'in tsaro yana da ma irin wannan ra'ayin ba. Da sai kaga a ce maka a'a shi dan PDP ne, a'a shi dan APC ne, a'a shi dan Arewa ne, shi dan Kudu ne, shi Musulmi ne, shi Kirista ne. Wannan gaskiya abun takaici ne.
Kawai yanzu rayuka da dama ne masu kasarwanta hatsaniyar murna dan takara a jihar Adamawa da Taraba, batun da SPW misal. Da ke ma zama jami'in hular jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Taraba ke cewa dole ne a keke zuciya nesa.
Wato Abdulaziz, kamar yadda kullum muna kira jama'a shi ne abinda wato zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali da zai kawo ba. In ka duba cikin kwanaki guda biyu dole ne akwai asarar rayuka wanda aka samu. Akwai wanda ya sha wannan babu amfani da zai kara mana komai ba sai kun shi baya.
SPW misal kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba, Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com
da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sûr.